Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yaba shugaban Rasha Vladimir Putin saboda kimmai da martani kan takunkumin da shugaban Amurka Barack Obama ya kakabawa Rasha ranar Alhamis. Amurka ta dauki matakin ne saboda katsalandan da hukumomin leƙen asirin Rasha suka yi cikin harkokin zaben kasar da aka yi cikin watan Nuwamban bana. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Juma'a cewa babban mataki mai kyau na jinkirta mai da martani, dama na jima da sanin cewa shi Putin mutum ne mai dimbin basira. Ba za mu janyo matsala ga jakadun Amurka ba, ba za mu kori kowa ba, Putin ya faɗa a cikin wata sanarwa da fadar Kremlin ta shugaban Rasha ta fitar. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya mai da martani ya ce mun ga kalaman shugaba Putin, ba mu da wani ƙarin bayani kan haka. Amma wani jami'a cibiyar harkokin diplomasiya da ake kira Atlantic Council, Ariel Cohn, ya gargaɗi Trump ya taka tsantsan wajen hulɗa ko abuta da Putin. A Siriya, ƴan gwagwarmayar kare ƴancin bil'adama sun ce an kashe aƙalla mutum ɗaya sakamakon harin ƴan sare Kanoke, duk da cewa shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ya fara aiki a farkon jiya Juma'a. Ƙungiyar nan da take kirarin kare ƴancin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce wata majiya mai tushe ta sanar mata cewa an kashe mutum ɗaya wato sakamakon irin wannan hari. Lamarin ko ya auku ne a yankin Gota da ke gabashin ƙasar, yayin da aka ji wasu fashe-fashe a ƙauyukan da suke yankin birnin Dara. Yan gwagwarmaya suka ce albaru sai daga manyan makamai sun dira kan ƙauyuka da kan ƙauyen da ake kira Khabab. Ƙungiyar ta ce galibin ƙasar ta Sham tana nan shiru babu hatsaniya, amma akwai rahotannin an kai farmaki a yankunan Hama da Idlib da Wadi Barada a yankunan hukumar mulki da ake kira Rif Dimashq. Ƙungiyar ta kare ƴancin bil'adama ta ce jiragen yakin gwamnatin ƙasar sun kai farmaki aƙalla sau 16 kan ƴan tawaye a arewacin birnin Hama jiya Juma'a. Shugaban ƙungiyar Rami Abdulrahman ya ce babu tabbas kan wanda ya fara takara tsakanin sassan biyu. Shugaban Amurka Barack Obama zai gana da wakilan majalisun dokokin Amurka ƴan jam'iyyar Democrat ranar Laraba mai zuwa domin su gudanar da shawarwari kan hanyoyin da za su kare babban nasarar da ya samu ƙarƙashin gwamnatinsa na kafa dokar inshorar kiwon lafiya wacce ƴan jam'iyyar Republican suka yi alwashin za su rusa. Mr. Obama da ƴan majalisa suna fatar tsara wata hanya da za ta jinkirta ƴan Republican da suke da rinjaye a majalisun duka biyu daga rusa dokar ba tare da sun mai gurbinta da wata doka ba. A lokacin da yake na yakin neman zaɓe, shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi alwashin zai rusa dokar, kuma ƴan jam'iyyarsa a majalisa sun ce mataki na farko da za su ɗauka a sabuwar shekara ita ce kaɗa ƙuri'a na ganin sa wato sannan a hankali sun kawar da dokar wacce a halin yanzu miliyoyin Amurkawa suke dogaro da ita wajen samun inshoran kiwon lafiya. ƴan Democrats waɗanda suka ɗimauce daga faɗuwar rirrin zaɓe da suka yi yanzu suna ƙoƙarin su shirya martani domin kare wannan doka. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Brazil, rundunar ƴan sandan ƙasar ta ce jakadan girka a ƙasar wadda rabon da a gan shi tun ranar Litinin ƴar ƙasar wato matarsa ƴar ƙasar Brazil da wani ɗan sanda farkanta sun kashe shi, tuni ɗan sandan ya amsa laifi. Masu bincike suka ce sun gano wata gawa da suka hakikance ta jakadar ce mai suna Kiriakus Amiridis a cikin wata motar haya da ta kone a wata unguwar marasa galihu da ake kira Nova Iquatu da ke wani ƙauyen birnin Rio de Janeiro. Jakadan da matarsa suna hutu ne a can, kuma ana sa ran zai koma bakin aiki a Brasilia babban birnin ƙasar ranar 9 ga watan Janeiro mai zuwa. Amma matar jakadan mai suna François Oliveira ta kai wa ƴan sanda rahoto ranar Laraba cewa mijinta ya bar gida a daren Litinin kuma bai koma ba. Jiya Juma'a masu bincike suka ce sun gano jini da suka hakikance na jakadan ne akan wani babban kujera a gidan da suka sauka. Ɗan sanda mai suna Sergio Moreira ya amsa laifi daga ɗan sanda cewa ya kashe jakadan cikin daren Litinin ya kai gawar cikin motar wacce daga bisani aka tuka kai ta inda aka kona kamar yadda aka gani. Jama'ai sun hakikance cewa wani dan uwan dan sandan da aka biya shi ya taimaka wajen kawar da gawar. Duka mutanen uku da matar da farkan nata da kuma dan uwan dan sandan duk suna hannu. Manyan birane a fadin duniya suna mai da hankali akan tsaro yayin da suke tsammanin gungun mutane za su fito domin murnar shiga sabuwar shekara nan mai zuwa wato ta 2017. Tuni hukumomi suka kara matakan tsaro sakamakon harin da aka yi da babbar mota da kun kaya kan wata kasuwar ta musamman domin Kirsimeti a birnin Berlin da kasar Jamus. Harara aka halaka mutane 12 da wasu hare-hare da iri daban-daban da aka yi cikin wannan shekara mai karewa. A babban birnin na Jamus an kara manyan tubali ko bulo-bulo da kuma motocin sulke kusa da wuri da aka saba yin bukukuwar shiga sabuwar shekara da zammar kare mutane daga motoci. A birnin Paris a bana ma an soke wasan wuta kusa da dogon gini nan da ake kira Eiffel. Amma za a gudanar da wasanni kan fitaccen titin nan da ake kira Champs-Élysées inda aka tsananta tsaro. A birnin London a karon farko za a tura ƴan sanda dauke da makamai cikin jiragen ƙasa. A birnin New York nan Amurka jama'a sun girkita popi da aka dankara yashi tsakankanin benaye da ke dandalin Times a yankin Manhattan inda ake wannan biki. Ana sa ran akalla mutane miliyan 1 ne za su fito domin bukukuwan shiga sabuwar shekara a birnin na New York. Kasashen duniya goma waɗanda galibin al'ummarsu matasa ne suna nahiyar Afirka, kamar yadda wasu alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna, waɗanda suka gwada cewa waɗannan matasa akarinsu suna da shekarun haihuwa ƙasa da 20. Duk da haka girgiza ta baba nan ta nuna cewa aƙalla 8 daga cikin shugabannin wasu ƙasashen Afirka suna kan mulki na tsawon shekaru 20, waɗanda shekarunsu na haihuwa shugabannin bai kasa 72 ba. Me yasa Afirka take fama da shugabanni waɗanda ya kamata a ce suna jin daɗin ritaya cikin kwanciyar hankali da walwala maimakon ci gaba da gwagwarmayar siyasa da yaƙin neman zaɓe wanda ko matashi sai ya ji a ji kaballe su? Tambayar da wani masanin kimiyyar siyasar Afirka kuma malami a fannin hulɗar ƙasashen duniya a jami'ar Princeton da ke nan Amurka, David Kiwuwa ya yi kenan.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rarrenmu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke muku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan tallafin abinci mai gina jiki da ƙungiyar WIN ta bai wa yara ƙanana a jihar Katsina. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan illar da majina ke kawo wa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da hukumar Bakatuma na jihar Bauchi ke yi wajen zagaye da take yi a ƙananan hukumomin jihar domin faɗakar da al'umma. Shi ma rahotonmu na huɗu zai taɓo mana labarin rigakafin yau da kullun ne da mahimmancin da yake ɗauke da shi wajen ƙara wa yara garkuwar jiki domin kare su daga kamuwa da cututtuka masu illa gare su. Baya ga waɗannan rahotannin, Muna nan ɗauke muku da taron gangamin kiwon lafiya da ya gudana a garin lafiya a jihar Nasarawa, taron da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar Amurka wato USAID suka ɗauki nauyin gudanarwa kwanakin baya a lafiyan da ke jihar Nasarawa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Bincike ya nuna cewa akalla yara sama da 80,000 ne ke amfana da shirin nan na samar da tallafi ga yaran da suka kamu da lalurar tamowa a jihar Katsina. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto.
Sakataren kwamitin samar da ingantaccen abinci ga kananan yara na jihar Alhaji Muhammad Kabir Barau ne ya bayyana haka ga manema labarai yayin da suka ziyarci yankunan da ake gudanar da tallafin karkashin kulawar shirin samar da ingantaccen abinci a jihohin arewacin Najeriya wato WIN na kungiyar Save the Children. Alhaji Muhammad Kabir Barau ya ce ana gudanar da shirin a kananan hukumomi 15 kuma yana tafiya kamar yadda ya kamata.
To muna yin ayyuka bakin gwargwado musamman tare da haɗin gwiwa hukumar UNICEF da Save the Children International musamman wajen ganin cewa yara masu fama da ainihin ciwon tamowa an tallabe su an ba su magunguna ta yadda ya dace. Akan haka ne ma gwamnatin jihar Katsina tare da haɗin gwiwar UNICEF aka tabbatar da cewa an bincike bayan gudanar da bincike sosai na wuraren da aka ga suna da wannan matsala aka gano kananan hukumomi akalla kusan gudawa 15 inda aka kafa wadannan facility inda ake gudanar da wannan ainihin treatment na malnutrition. Akalla akwai santa kusan 109 da ake gudanar da wadannan abubuwa kuma bakin gwargwado ana samun nasara wajen ganin cewa yaran ana ba su wannan abin da suke ce ma dan kwama soko to ana ba su shi bakin gwargwado. Duk da dai akwai matsaloli na nan da can za ka ga cewa kusan abin wani lokaci ana dan samun shortage na shi amma bakin gwargwado dai musamman tun da ganin cewa kwanan nan mun samu kuɗi na musamman ya hito daga aljihun gwamnati na jiha cikin wannan kuɗi za a yi amfani da shi a tabbatar da cewa an sai ita wannan RTF don tallafa ma waɗannan wurare.
Kamar yara nawa ne suke amfana da wannan shiri?
Yaran suna da yawa matuƙa don gaskiya yanzu in zan ce maka su da yake bani da hakikanin ainihin nambai a ka amma inda za mu samu ganin ita state nutrition officer ta jiha yana tabbatar maka da za ta iya baka amma yaran nan gaskiya sun yi sama da wajen kusan 80,000.
Wasu jihohi akan samu matsalar tallafi musamman na kuɗi domin gudanar da irin wannan ayyuka ya abin yake a jihar Katsina?
Mu ba wata maganar matsalar kuɗi bakin gwargwado saboda gaskiya gwamnati yanzu a shirye take. Da dai ne aka samu wannan matsalolin amma yanzu shigowar wannan sabon gwamnati gaskiya a shirye take na ganin cewa ta tallafa ma wannan shiri.
To wani irin kalubale ne wannan shiri ke fuskanta?
Kalubalen da wannan shiri ke fuskanta shine na yadda iyaye wanda ke amfana da wannan abun suka jahilci shirin musamman na yadda suke ganin cewa abin nan in san anshe shi suna maida shi kusan kaman tamkar abincin gida alhali abincin nan na marasa lahiya ne to shi yasa ya za ka ga kuma wasu za ka ga suna ma saida bakin gaba ɗayan ma san ansa maimakon yaran su amfana sai ka suna saida shi.
To wani mataki kuke dauka na shawo kan wannan kalubalen?
To mun kafa kwamitoci bakin gwargwado a ƙaranan hukumomi ne yadda za su yaki waɗannan al'amura amma akwai a lot of matsaloli amma bakin gwargwado dai yanzu su shugabannin gari da malamai da iyaye da yan kungiyoyi dukkansu yanzu sun hada karhi da karhi su ga cewa sun magance wannan matsala.
Wannan kungiya da take gudanar da wannan ayyuka take tallafa muku wajen gudanar da wannan ayyuka za ta kare aikinta a shekara mai zuwa wani shiri kuka na dorewa wannan aiki?
To ai da ganin yadda yanzu gwamnati ta yi kuro da wannan tallafi wanda take son ta bada wanda a da ba taɓa samun wata gwamnati ta hito gaba ɗaya ta dunkula kuɗi har kusan miliyan 200 ta bada ba. So saboda ka gani yanzu wannan kai da ganin wannan kai ka san akwai shirin cewa gwamnati a shirye take ta tafi da wannan matsali wannan al'amari ko da an samu wata ƙungiya ta duniya wadda ta hito ke bada wannan tallafi su koda ta tafi muna tabbatin cewa wannan abin zai ci gaba.
Sakataren kwamitin samar da ingantaccen abinci ga kananan yara na jihar Katsina Alhaji Muhammad Kabir Bara'u kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya.
Baya ga zazzabin malaria da ke matukar illa ga kananan yara, masana harkar kiwon lafiya sun bayyana cewa majina da ke sarƙe yara musamman a wannan lokaci na sanyi da hunturu na zama babbar kalubale ga lafiyar yaran. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maradin jamhuriyar Nijar.
Madam Bashir Sakina, jami'ar waye kai a likitar kofa 17.
To a yanzu dai zamanin gana sanyi da ya shigo ga iska da yake yi duka mura da majina gaba ta yawa. Ana samun dai wannan masasar cizon sauro amma ba kamar mura ba majina gaba take kama yara yanzu.
To ita wannan majina gaba akwai wata illar take kawo ga yaro?
Sosai tana kawo illa, tunda in ta rihe kirjin yaro sai ya kai mulumhashin da kile yake yin shi, iska bai ya shiga da kyau. Matsala ana samun matsala shiga da hita iska, daga nan yana kai yaro har ya shiga cikin wani hali kai in abin yayi kamari har yana rasa rayuwa.
Madam, kuna samun ƙananan yara da dama suna zuwa da wannan cuta?
Ana samun sosai. A yanzu dai yanzu kai an fara sosai, duk yawancin in a cikin yaro 10 aka kawo 7 duka wannan murar ce ta sha musu kai.
Farko sai ka dauko magana cutar sauro. Annan ma kuna samun yara har yanzu tun da ke gani kamar damuna ta dalafa?
Wallahi akan damuna ta dalafa, amma dai sauran dai yanzu kawai ya zama wata alloba da ba. Akwai shi sosai, tunda duk abin da yake kawo sauro duka halayen mu ne. Ga shara da yawa a cikin gida ba dauka ta ba ka kauta ta. Ga wani kwano nan wurin an bar shi ruwa ya kwana yayi kwanaki a nan wurin. Ga wani ruwa nan da aka zubda sun abin nan kenan. Rishin tsabtan mu a nan yanzu cikin halin da ake shi ke sa yanzu saburo muna tare da shi kullu yomi.
Kuna samun yara da dama ko?
Ana samun yara da dama.
Madam Bashir Sakina ta zo da ɗabi'o'in rigakafi.
Sosai akwai matakan rigakafi ke uwa yara, bai kamata ba a ce yaro karami daga aihuwa zuwa har shekara 5-7 ma ka mishi wanka da sahi, ko da da ruwan gumi ne babu zancen wankan sahi. Kuma ko wanka za ka ma yaro ka bari sai hantsi yayi, kuma a hantsin mahallo kai kokari ka mishi a cikin daki, kariye taga, kariye kohohi, ka saki abin rido yanda za a samu yayi kabri kenan. Sai ka mishi wankan shi, iska bai buge shi ba, kuma dandanan ka shahe mishi jikin shi, ka shafa mishi mai, ka sa mishi kaya masu kabri, a sa riga ta sanyi, a sa hula, a sa suseti, matsa da kwana gidan sauro, a share dakuna tunda duk inda dauda take da wani abu mai duhudu din nan ne sauro yake samu ya kwankwanta. Wani kayan dauda a tattara su a zanka wanki akai akai, ba aka abar kaya su tunkushe wuri guda. Komi in dai bai samu ba wurin labe ya kun, bai samu ruwan da zai je ya aihu, kenan abin yana zuwa da sauki. Amma a matsa da kwana da cikin gidan sauro.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga maradi a jamhuriyar Niger.
A gida Shu'aibu Mani, hukumar Bakatma mai yaƙi da cutar malaria HIV da kuma kuturta a jihar Bauchi na ci gaba da kai ziyara ƙananan hukumomin jihar domin wayar da kan al'umma, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Hukumar Bakatma ta ziyarci karamar hukumar jama'are, shugaba mai yaƙi da cututtukan nan guda hudu, zazzabin cizon sauro, tarin fuka, kuturta da kuma sida. Dr. Mansur Dada ya bayyana dalilan zuwan su.
Abin da ya shafi zazzabin cizon sauro, akwai abubuwa da dama da ita wannan hukumar take yi. Akwai abin da ya shafi raban gidan sauro da feshi da kuma kafa cibiyoyi wanda ake basu tallafin magunguna don su raba mutane kyauta, ayi gwaji, ayi kuma bada maganin zazzabin cizon sauro. A takaicen takaita, waɗannan su ne ayyukan da ita wannan hukuma tamu ta Bakatma take yi. To kuma muna ƙara neman goyon bayar mai martaba sarki da ita masarauta jama'are don mu ci gaba da samun goyon baya wajen aiwatar da ayyukanmu na yaƙi da waɗannan cututtuka guda hudu.
Dr. Mansur Dada, shugaban Bakatma kenan, da yake jawabi a madadin shugaban karamar hukumar jama'are, mataimakin shugaban karamar hukumar Sabala Dan Jurare.
Wannan hukuma ta Bakatma ta dade tana aiki a nan karamar hukuma ta mutum jama'are, kuma karamar hukumar jama'are da al'ummar karamar hukumar jama'are sun dade suna jin daɗin aikin da ita Bakatma take a wannan karamar hukumar jama'are din. Abubuwan da suka shafi harkoki na kiwon lafiya da kuma ainihin shi rigakafi din, kamar abin da ya shafi ciwon kanjamau din da aka faɗa, da kuma ciwon kuturta da malaria da sauran abubuwan da aka ce suna kontroli na ishin da kuka fiɗin. Saboda haka mu ƙaramar hukumar jama'are, har ga Allah, muna jin daɗin yadda wannan hukuma take gabatar da abubuwanta. domin shekarun da suka wuce kuma tun a kalla dai shekara 8 aka ce an kafa wannan kungiya kuma wannan hukuma tana mana aiki dan harfi shi ta zo ta yi mana nan karamar kuma jama'ar layi layi ba inda ba a yi a fishin nan ba sannan kuma an bi gida gida an bada maganin sauro sannan har yanzu nan ana bada maganin sauro kuma ana bada maganin wannan abin da shafi shi malaria din saboda gaskiya muna jin daɗi kwarai da gaske sannan abin da shafi harkar gwaji na harkar hidimar kanjamau din ana yi HIV AIDS din kenan ana zuwa ana gwadawa kuma ana jin daɗin yadda abin ke tafiya har ma ita nan karamar hukumar jama'ar haɗin gwiwa da fado mai martaba sarkin jama'ar an kafa kwamiti na musamman wanda ba za a yi haramun ya daura aure a gurin daura aure ko na budurwa ko na bazawara dole ne sai an kai takarda ta cewa waɗannan mutane lafiyayyu ne ba wanda ke dauke da HIV miji lafiya mace lafiya saboda wannan karamar hukuma ta jama'ar da goyon bayan mai fado mai martaba sun dauki wannan an dauki wannan aiki ana yin sa gadan karamar hukuma ta muta jama'ar
Sabala dan Jurare mataimakin shugaban karamar hukumar jama'ar kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Likitoci sun bayyana cewa rigakafin yau da kullum na ƙara wa yara ƙarfin garkuwar jiki wajen kare su daga cututtuka daban-daban. To ko menene illar kin amsar wa yara rigakafin musamman kammala zagayen rigakafin baki daya? Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Irin koke-koken da zaka tarar kenan da zarar ka ziyarci dakunan da ake karɓar wannan rigakafi daga kananan yara. Metram Zainab Bello ita ce mai kula da sashin bada alluran rigakafin yau da kullum na babban asibiti dake birnin Dutse.
Ita BCG amfanin ta shine tana bawa yara kariya na tarin fuka. To abin da yasa mutanen mu nan suka fi bata muhimmanci sun fi jin tsoron tarin. To shi yasa wani lokaci da dama sai kiga idan sun zo ita wannan allura ta farko ta BCG idan dai suka same ta to ba sa dawowa. Kuma yanzu daga yawan sanarwa da jan hankali da bayanai da ake a radio da kafafen yada labarai suna bada kokarin dawowa yanzu to ita kanta BCG ma a lokacin daga ranar haihuwa zuwa sati biyu na farko ba ita kadai ake yi ba akwai ta ciwon hanta wacce ake kira hepatitis akwai da auta ake cewa zero dose daga ranar haihuwa zuwa kwana 14 idan yaro ya wuce sati 14 ba zai samu ita kanta ta ake cewa zero dose ba ma'ana ta farko zai same ta sauran uku a sauran alluran farko misali idan uwar gida ta haifi yaro ta kawo shi yana da kwana 2 ko 3 to idan aka yi masa wannan allurai na farko a kawo yaro bayan yayi sati 6 to idan yayi sati 6 akwai allura ta gaba da za a yi ita ce pentavalent sannan za a yi ta da ita da ta dugawa polio sannan za a yi ta da wannan allura kuma da yanzu da muka fara amfani da ita ta rigakafin pneumonia ciwon sanyin huhun yara da kankarau din yara da kuma ciwon kunne haka ake yin su sannan za a ce da uwar gida ta dawo bayan sati 4 kin ga sannan yaro yayi sati 10 kenan sannan in aka yi suka koma za a kuma cewa yaro ya dawo bayan sati 4 yana sati 14 ya gama allura to a sati 14 sa na ƙarshe idan uwar gida ta bi a tsari yaro zai gama allura gaba ɗayan ta guda 5 din a wata 4 zuwa 5 in ta zo da wuri a wata 4 in ta yi jinkiri za ta zai gama a wata 5 akwai ta ƙarshe da ake yin ta ita kuma sai a allurar ƙarshen kuma ta polio ce inactivated vaccine polio sunanta kuma ta inganta alluran polio da yara ake ba su na dugo ita kuma tana ƙara ingancin kariyar ta ita sau daya ake yin ta
ita wannan da yaro ya kai wata nawa ake
kafin yayi wata 9 ko kafin ya shekara ba a so yaro ya rufe shekara ɗaya ba a yi masa waɗannan alluran ba to idan yaro ya gama waɗannan na farko a wata 4 ko 5 to sai a tsagaita kuma sai yaro yayi wata 9 da in yaro yayi wata 9 kuma za a yi masa ta kyanda za a yi masa ta yellow fever masasara
muna jan hankali malama Zainab za ta yi ga iyayen da ba sa mai da kai su kawo ƴaƴansu a cike musu waɗannan alluran rigakafin baki ɗayan su
to jan hankali na anan yana tattara ga su iyaye maza dan sai sun bada haɗin kai abubuwan zai tafi ƙauyukan mu nan gefe wallahi yawanci da a kafa suke zuwa saboda su suna so amma mazajen su ba sa so wannan taimakon kai ne cututtukan nan idan suka kama yara ba su da dadi
Halimatu Abdullahi sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, yanzu kuma lokaci ne da zan mika ku ga Zainab Babaji, wacce ta jagoranci gabatar da masana harkar kiwon lafiya a taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar nan na rayuwar ƙasashe wato USAID na ƙasar Amurka suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya headquarter jihar Nasarawa.
Sai mana wayar da kai akan muhimmancin rigakafi wanda muna da shi Malam Muhammad Sani Yahaya zai mana jawabi akan allurar rigakafi, muhimmancin allurar rigakafi.
Assalamu alaikum. Abin da ya tara nan yanzu za mu fara, kuma ya kamata mu sani cewa idan an fahimci abin da ya tara mu nan shine zai muna amfani. Zan yi bayani akan muhimmancin rigakafi. Shi rigakafin nan idan muka lura a kowane shekara a wannan ƙasa muna da yara sama da miliyan ɗaya waɗanda suke mutuwa saboda dalilin ƙananan cututtuka wanda ya kamata a kare yara daga rigakafi. Kasancewa wannan ya kasance akwai mahimmanci a ɗauki yara a dinga kawo su asibiti ana yi musu rigakafi. Kuma rigakafin nan ana farawa ne daga lokacin da jariri aka haifi wannan jariri, in dai ya sauko duniya daga wannan lokaci za a fara mushi rigakafi. Rigakafin da za a fara mushi akwai mahimmanci saboda me aka sa a yi haka, domin baki da su zo don su dinga ɗaukan yaro. A cikin bakin nan akwai masu lafiya, akwai marasa lafiya. Yaron da ya zo a wannan lokaci ya kamata a mushi rigakafi kamar haka. Za a mushi rigakafi na tarin fuka. Za a mushi rigakafi na tarin fuka, shine wanda ake kiran shi daga fata. Za a sake mushi rigakafi na wato ciwon hanta wanda ana kiran shi hepatitis. Za a yi mushi wannan, sai a mushi na polio saboda ɗigon baki za a mushi a wannan a aihuwa. An fi son mata idan suka aihu kada su jira sai ranar rigakafi ko su ce sai rana kaza da a zo rigakafi. Daga aihuwa a ɗauki yaro a kawo shi asibiti domin ya samu wannan kariya. Bayan wata, bayan sati shida za a dawo da shi don a sake mushi rigakafi. A ƙarƙashin rigakafin nan za a yi mushi na tarin lala, za a sake mushi rigakafi na ciwon hanta, za a sake mushi rigakafi na ciwo na wato tetanus wanda ake kiran shi sankarau. Za a yi saboda cututtukan a wannan jikin yaron yana da matsala, waɗannan za a yi musu bayan sati shida. A lokacin da yaro ya cika sati goma yana da rigakafi kamar haka. Za a sake maimaita mushi na tarin fuka, za a sake maimaita mushi na tetanus, za a sake maimaita mushi na ciwon hanta, saboda waɗannan su ne suna da mahimmanci ga wannan ɗa, domin mutane ana ɗaukan shi ne ana yawo da yaro. Wannan yaron rigakafin nan shi ne zai kare shi daga cututtuka da aka sani da wanda ba a sani ba. Idan ya kai sati goma sha huɗu, ya kai kusan wata uku da sati biyu kenan, za a sake mushi rigakafi akan waɗannan cututtuka. Za a ƙara, akwai sabon rigakafi wanda aka kawo, maganin rigakafin da aka kawo ne maganin tarin pneumonia.
Malam Muhammad Sani Yahaya kenan, jami'in allurar rigakafi a ƙaramar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa, yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar ƙasashen ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya. Zainab Babaji ce ta jagoranci gabatar da masana harkar kiwon lafiya domin gabatar da jawabai a wajen taron. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
Kafin mu ƙarƙare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yaba shugaban Rasha Vladimir Putin saboda kimmai da martani kan takunkumin da shugaban Amurka Barack Obama ya kakaba kasar ranar Alhamis.